الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina 15 ga watan al-Muharram hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ta yi daidai da 21 ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na fannu ta'amul bainal zawjayn wallafar malam Muhammad Siddiq al-Mishawi rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 31 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da shawara da malam ya bawa mata su zamto masu rike sirrin mazajensu kar su zamanto masu tona asirin gidan aurensu yana daga cikin dacewa da mace ta kware ta zamanto mace mai sirri na abin da ya shafi rayuwar aurenta da abokin zamanta dan haka wannan amana ce wadda take mai girma na rike dukkan wasu maganganu wanda suka shafi rayuwar su ta aure da suka yi tare da shi ko dukkan wani fadi tashi da wani motsi na gidan ya zamto daga shi sai ita sirrinsu ne kada wani daga cikin iyalanta iyaye yayye kannai abokai makwabta duk su san sirrin tsakaninta da mai gidanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadithin da Imam Muslim ya ruwaito yana cewa mafi sharrin mutane wanda zai tashi a shar wato matsayi mafi sharri a wajen Allah ranar alkiyama shine mutumin da ya zamto bai da sirri tsakaninsa da iyalinsa ko kuma matar da ta zamto ba ta da sirri tsakaninta da mijinta kaga wannan ashe ba karamin kuskure bane laifi ne wanda yake mai girman gaske mace ta zamto ba ta da sirri a gidan aurenta ko mai gida ya zamto bai da sirri da iyalinsa wannan yana daga cikin abin da zai sabbaba wa mutum tashi a matsayi mafi sharri a wajen Allah ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya labarta mana matar annabi Nuh da matar annabi Lutu da inda Allah ta'ala ya fata-fata da su ya kuma ainihin wato kunyatar da su game da irin abin da suka dinga yi na yada da kuma tona asirin gidajensu inda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cikin suratul Tahrim aya ta 15 wadda mun karanta matar annabi Nuh alaihi salam aikinta shine kullun yada sirrin mijinta ga wanda ainihin wato suke kafirai ba su yi imani da shi ba wajen sanar da su da labarta musu labarin duk wanda ya zo wajen annabi Nuhu ya yi imani wanda wannan yake sabbaba mutane suna tsoransu zo su yi imani saboda in sun yi imani danginsu, ‘yan uwansu, kabilansu in ta sani akwai barazana a rayuwarsu da sauransu ita kuma matar annabi Lot kamar yadda muka karanta ita ma ta zamanto mai fitar da sirrin gidan mijinta duk sanda ainihin annabi Lut alaihi salam yayi baki babu wanda ya sani in sun zo ko cikin dare ko a wani lokaci da mutanen banza ƴan luwadi ba su sani ba to ita ce take kyara musu cewa fa an yi ainihin wato bakin samari ko an yi wasu baki maza dan su yi kokari su kawo farmaki. To wannan dai yana daga cikin abinda muka karanta satin da ya gabata, cewa hakan kuskure ne mai girma ya da sirrin gidan aure. Bayan nan mun karanta gabar iyaki wa qillati shukr wa kathrati shakwa, malai yace kuma yana jan kunnuwanki karki zamanto mace mai karancin godiya ga miji, kada ya zamanto korafe-korafenki da koke-kokenki da kai kararrakinki su fi godiya ga irin alheran da mijinki yake da shi. Ko shakka babu wannan shi ma yana daga cikin rashin sa'a, yana daga cikin rashin dacewa da matar aure. Ka samu mata ko ka auri matar da take da karancin godiya, kan ta gode maka sau ɗaya ta yi korafi sau goma. Wannan gaskiyar magana, ka haɗu da musiba Allah maɗaukakin sarki ya yaye maka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan ma ya ce, Allah maɗaukakin sarki ba zai kalli matar da bata godiya ga mijinta ba, kuma gashi kullun shike ci da ita, shike shayar da ita, shike taka ɗawainiya da rayuwarta, ba za ta iya wadatuwa da shi ba, kuma ba za ta gode masa ba. Wannan yana daga cikin matan da Allah maɗaukakin sarki ba zai kalle su ba kallo irin na rahama, kallo irin na jin kai, kallo irin na tausayi a ranar tashin alkiyama, saboda wannan ɗabi'a ce, halayya ce wadda take marar kyau. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadithin wato yake cewa, innal fusaqa hum ahlun nar, fasikai waɗanda suke fandarewa da kangarewa dokokin Allah su ne ‘yan wuta. Suka ce, ya Rasulallahi, suwa ne ne tuwa fasikai a nan? Ya ce, mata. Suka ce, ya ma’aikin Allah, ga su kuma su ne iyayenmu fa, kuma ‘ya’yanmu ne, ‘yan uwanmu ne. Annabi ya ce, bala haka ne, lalle matan nan sun haife mu, matan nan mun haife su ‘ya’yanmu ne, matan nan ‘yan uwanmu ne. Amma matsalarsu shi ne, iza utina lam yashkurna, idan an ba su an yi musu alheri ba sa godewa, in kuma ma za su yi godiyar ba, wato godiyar ba ta kai irin alherin da aka yi musu ba. Sannan in an jarabce su ko aka jarabci mazajensu ba sa hakuri. To wannan ku kaga hali ne wanda yake ba na mutanen kirki ba. Allah maɗaukakin sarki yana so in an maka alkhairi, kar ka kalli kankantar alkhairin, ka yi godiya akan alkhairin da aka yi ma. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, manzo Allah ya ce, duk wanda ya muku alheri, ya yi muku abin kirki, to ku saka masa. Da aka godiyan nan kuma kamar yadda muka karanta, ba ana nufin godiya da baki kawai ba, ta ce na gode, ba iya haka ake nufi ba, ana nufin godiya da harshe, kada kuma ta zamto tana cutar da shi da ayyuka. Duk wannan yana cikin godiya, ba ta cutar da shi da ɗabi'unta, ba ta cutar da shi da halayenta da ɗabi'unta, kullun cikin yaba masa take, kullun cikin kwarzanta shi take a aikace, a kuma ainihin wato. Sannan yana samun kwanciyar hankali, yana samun hutu, tana kula da al'amuransa, tana kula da al'amuran ‘ya’yansa, tana hidimta masa, ba ta yin watsi da shi, ba ta bibiyan laifuffukansa, sannan tana haƙuri da babinsa. Wannan duk yana daga cikin godiya ga miji. Mun karanta wani hadithi kuma kissa ta Annabi Ibrahim a Khalilur Rahman, inda ya kai wa ɗansa Annabi Ismail ziyara, duk mun karanta satin da ya wuce an ji, inda ya umarci ɗansa Annabi Ismail da ya saki matarsa ta farko, kuma da ya sake koma ya ga ya auri mace ta biyu, kuma ya ƙarfafe shi akan ya rike mata ta biyu. Duk kuma wannan sakin ta farkon da auren ta biyu duk yana da alaka da rike sirri da kuma rashin rike sirri. Ta farkon ta zamanto ba ta da rike sirri na gidan aurenta. Wannan yasa Annabi Ibrahim yake ganin wannan ba mace ce da ta dace da Annabi Ismail ba, da aka ya ba da wato umarni, ko ya ba da sallahu cewa in ya zo a sanar da shi, ya ba da wato bayanin cewa a rabu da ita wannan mace. Sannan ya kuma auren wata, Annabi Ibrahim da ya zo kuma ya ƙarfafe shi cewa wannan mace irin macen da ake so ce, mace mai sirri, mace wadda take ba ta da tone-tonen gidan aurenta. Za mu tashi daidai gabar da malai yake ta, la ta tafa kharibi jamaliki alai, qala al-muallif rahimahullah, dan kin fi shi kyau, to karki zamanto mai masa alfahari da ya masa ainihin abin nan nuna isa da jin kai, saboda kina da kyau. Shine la ta tafa kharibi jamaliki alai, la'alla Allah maɗaukakin sarki ya azurta ki da kyau. to kada wannan kyan ya jaki ki zama kina yi wa mijinki alfahari da wannan kyan aljamalu hibatun ki sani kyau baiwa kyauta ce shi kyau din nan kyauta ce min hibatillahi daga kyaututtukan Allah alaiki da ya miki ba ke kika zabi ki zama haka ba Allah madaukakin sarki cikin kyautarsa sai ya miki kyautar kyau to ki gane ya kamata ki gode wa wannan ni'ima da wannan kyauta da Allah madaukakin sarki ya miki fala ta tafakhari ala zawjiki bihi ba daidai bane ki dinga yi wa mijinki alfahari da kanki wa taj'alinahu wasilatal dhaghd kuma ki sanya wannan kyan ya zama wani tsani wata hanya ta musgunawa da takurawa miji saboda kin ga ya fituni da ke ba ya san rabuwa da ke duk yadda kika yi masa yana kallon wannan kyan haka yake hakuri to shine aka ga ya miki cewa wannan kyau da yake kallo kyauta ce daga Allah subhanahu wataala ya kamata ki wa Allah madaukakin sarki godiya bisa wannan kyauta ba ki butulce wa Allah ba ta hanyar goranta wa mijinki da yi wa mijinki alfahari da kuma sa shi a cikin matsi da takura da rashin jin dadi saboda kanki ya hakil asma'i qaila al-asma'i ya hakaito wani labari yana cewa dakhaltul badiya al-asma'i yake cewa na shiga wani gari wani kauye fa idza ana bimra'atin sai na ci karo da wata mace min ahsanin nas wajahan Allah ya yi mata kyawun fuska tana daga cikin mafi kyawun mutane a wajen fuska in ka kalli fuska ta lalle kyakkyawa ce to sai kuma na duba naga tata rajulin tana auren wani mutum min aqabahin nas wajahan shi kuma da na kalle sai naga yana daga cikin mafi munin mutane a fuska amma ta sa kyakkyawa shi kuma mummuna an bayyanta ko faqultu laha asma'i yace sai na ce wa wannan matar ya hadhihi yake wannan baiwar Allah atarudina li nafsiki yanzu ke zaki yarda an takuni tahta mithlihi zaki yarda an takuni tahta mithlihi ki zama a karkashin miji irin wannan Allah yayi miki sura Allah yayi miki kyau dube ki yanda kike kamar kaza 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 amma shi kuma gashi nan dai gashi gashi ga yanda yake amma ki yarda ki aure shi faqalat bi nafsin radiya sai ta bawa asma'i amsa kuma ta bashi amsar da zuciya mai yarda da abinda Allah ta'ala ya bata na baiwa tace ya haza tace ya kai wannan mutum uskut ka rufe mun bakinka faqad asa'ata fi qaulika gaskiya baka kyauta ba cikin wannan magana taka ka muna na a wannan zancen naka la'alla zawji ahsana fi ma bainahu wa baina khaliqihi ka sani ko mijina ya gyara ya kyautata tsakaninsa da mahaliccinsa faja'alani thawabahu sai Allah ya bani shi sakamakon wannan alakata sa mai kyau da yake da ita tsakaninsa da Allah ka sani ko mijin na gashi dai yana da munin fuska amma yana da kyawun zuciya yana da kyakkyawar alaka tsakaninsa da mahaliccinsa sai Allah ya yi masa tukuici da ni baka tunanin haka au ko kuma la'alli asa'atu watakila ni kuma ban da kirki fi ma baini wa baina khaliqi tsakanina da mahaliccina kila ina saba wa Allah faja'alahu uqubati sai Allah ya yi mun tukuici uquba ya bani shi ka ji wata hikima mala irin ta wannan baiwar Allah tace watakila wannan bawan Allah akwai kyakkyawar alaka tsakanin sa bawan Allah ne waliyin Allah sai Allah ya masa tukuici da ni watakila kuma ni din nan da kake kallo na ina da dabi'u marasa kyau ina saba wa Allah shi yasa sai Allah madaukakin sarki ni kuma yayi mun uquba ta hanyar aura mun shi afala arda bima radiyallahu li yanzu kana so in bujire wa Allah kenan yanzu bazan yarda da abinda Allah ya yarda mun ba yanzu bazan yarda da abinda Allah ya yarje min ba tunda shi Allah ya bani na karbe shi hannu bibiyu na rungume shi kuma zan yi masa biyayya zamu ci gaba da rayuwar mu a haka watakila wannan magana da na baka ita ce amsar ko dai mutumin kirki ne sai Allah ya bashi ni tukuici ko kuma ni din mutuniyar kawai ce sai Allah ya bani shi dan yayi min uquba da shi qala al-asma'i asma'i yace fa askatat ni ai sai ta sa ni nayi shiru ai tana bani wannan amsar kawai sai naji nayi shiru
to kaga wannan shi kansa Asma yake duba maganar ka duba irin yaban da ya mata yace ya shiga wannan garin sai ya hadu da wata mace min ahsanin nasi wajahan yana nuna ma wannan mata kyakkyawa ce amma wai kanta bai debe ta ba wajen kuma ka kalli yanayin mijin nata shi kuma mummuna ne amma bata kalli kanta wajen bujirewa wannan miji nata ba bal ma tana godiya ga Allah akan bata wannan mijin da yayi kuma ta karbe shi hannu bibiyu a matsayin ko dai tukuici Allah yayi masa da ita ko kuma ita ukuba Allah yayi mata da shi a haka ta fassara abin Asma yace ai ban sake magana ba sai ta sa ne shiru wa kanat imra'atu imrana ibn hattan min ajmalin nas wajha wa kana huwa min aqbahin nas wajha kuma da mun yawanci haka ake samu an gane ko da wuya kaga kyakkyawa ta rabota da kyakkyawa kuma ko ba gune kula da haka ba saboda in tafiye kyau da yawa to za ka ga su kuma akwai wani shi kuma wato kyan aljihu ne da shi ba shi da kyau a fuska amma akwai daloli to su kuma ka san in dai wannan dalolin suna giftawa ba su cika hadiye kwalamar su ba a mafi yawan lokuta to shi sa sai ga mutun gashi ga yanda yake malam amma sai ga matar sa malam in ka ganta kamar wata daga cikin matan aljanna na fata an gane to haka za ka ga al'amuran suna tafiya an gane ko to in ba haka ba ka duba za ka ga da yawa abin da yake faruwa ke kuma za ka ga dama wanda yake iya rike mace in tafiya kyau in ba tarbiyar addini ne da ita ba sai dai ko mai mulki ko mai kudi amma mutun yana talaka ba shi da kudi kuma ya duba macen da kullun tana kallon kanta a madubi tana ganin alfarma ce masa a to in wannan ya ji dadin zama da ita to hula za ta yi ma yawa ka ji dadin sa ta a kanka abinda kawai zai sa mace mai kyau ta bi aure kawai ta zamanto kuma addini ya ratsa ta Allah ya sa ta fito daga gidan tarbiya kuma addini ya shiga ranta tsoron Allah ya mamaye zuciyarta to ba za ta kalli wannan kyan ba kawai za ta kalli igiyar aurenta amma kullun in an ta fita mutane suna binta suna ta yi mata magana kullun ta kalli madubin sai ta ganta kuma in ta kalle shi ta ganshi shi kuma gashi nan gashi ga yanda yake to wannan za ka ga cewa za ta kullun zuciyarta tana gaya mata shedanin ta yana gaya mata kawayenta suna gaya mata cewa ita fa ba ajin wannan mijin bace sai ga kullun tsiyar yau daban ta gobe daban kullun lalata yau da za ta yi masa ta gobe daban kila har sai ta ya gaji ya rabu da ita da aka wa kana timratu imran bin hattan ga wani bawan Allah imran ibn hattan matarsa min ajmalin nas wajhan kyakkyawa ce Allah ta'ala yayi mata kyau wa kana huwa min aqbahin nas wajhan shi kuma Allah ya wadata shi da muni shi kuma mummuna ne ita kyakkyawa shi mummuna fa qala laha yawman wa tarana sai ce mata ana wa iyyaki fil jannati insha Allah ta'ala imran bin hattan ya kalli wannan baiwar Allah ya kalli matar sa yace da ni da ke insha Allah ta'ala za mu rayu a cikin aljanna fa qalat lahu sai ta ce masa wa kayfa zalik kaman ya kace haka fa qala sai ce inni u'titu mithlaki fashakartu ni fa li'anni kai li'anni u'titu mithlaki saboda ni an bani mace irin ki kyakkyawa fashakartu sai na gode wa Allah akan wannan ni'ima da yayi min wa u'titu mithli da haka ni zan tashi cikin ash-shakiri na ranar tashin alkiyama ce kuma sai aka baki iri na mummuna fasabarta sai kika yi hakuri zaki tashi cikin tutar as-sabiri na ranar tashin alkiyama kin ku ga was-sabiru was-shakiru ai fil janna ai wannan kaga za ta ji dadi yanzu in mutun ya zama irin wannan ai kaga za ta ci gaba da za ta sake ta ci gaba da zama da shi gashi dai to kuma ga muni kuma kana ta yi mata abubuwa mara sakin kai ba ka ga yanda Allah yake bane ai kamata yayi tunda Allah ya maka ya sa ka rabota da kikkiawa kuma kai ma ka san dai gaskiyar magana to ai kaga irin wayannan kalaman kaga shi Imran bin Hattan hakimi ne da ya san matarsa ta fi shi kyakkyawa ce to sai yake mata irin maganganun da ba za ma ta yi tunanin wani abu za ta ci gaba da za ta ce kin ga fadda ni da ke ina ganin diyan aljanna ne insha Allah za mu rayu aljanna ta ce kaman ya sai ce to ni dai kin ga an bani irin ki sai nayi godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ni'imar da ya bani ke kuma sai Allah ya jarabce ki ya bani iri na ya baki iri na sai ke kuma kika yi hakuri to kin ga da mai hakuri da mai godiya ga Allah dai ayyan aljanna ne ina fata an gane kuni ka asma ya ke baiwar Allah ke zama kamar nana asma'u wato nana asma'a ya gidan sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhuma malaike cewa kuni ke zama ka asma'a kamar asma'a binti Abubakar babba yar babba kuma wadda ta fito daga gidan girma yar gidan sayyidina Abubakar sani yatnaini idhuhuma fil ghar khalifa na farko babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban wazirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bari ka ji mujin da Allah madaukakin sarki ya bata Allah madaukakin sarki ya bata Zubair Asma'u binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma Asma'u yar gidan sayyidina Abubakar dattijon arziki Allah ya kara musu yarda wannan suna na Asma'u ismun suna ne yarinnu sadahu fi zakirati tarikh amansa sautin sa yana amo a cikin taskar tarihi wannan suna Asma'u wato sautin sa yana yin amo fi zakirati tarikh a ma'ajiyar tarihi a ma'adanar tarihi a taskar tarihi fahiya wannan nana Asma'u din ramzun lita'awunil mar'ati ma'a zawjiha wata ishara ce ita karan kanta in ka karanta wannan ta kissa tata yar manuniya ce shine ramzun ita nana Asma'u wata yar manuniya ce lita'awunil mar'ati ma'a zawjiha wajen taimakekeniyar mace tare da mijinta wajen mace ta zamto tana taimakawa mijinta fi shu'unil haya a cikin sha'anin rayuwa idan kika saurari wannan kissa tana na Asma'u to zaki zama wato mace mai taimakawa mijinta cikin sha'anin rayuwa cikin al'amuran yau da kullun ta hakila na sayyidatu Asma'u binti Abi Bakr as-Siddiq nana Asma'u Allah ya kara mata yadda yar gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhuma da kanta take hakaito mana take ba mu labari anta awiniha ma'a zawjiha game da irin taimakekeniya da wato taimako da take yi wajen zama da mijinta wato tana taimakawa mijinta qailatan tace tazawwajani Zubair bin al-Awwam radiyallahu an tace Az-Zubair bin al-Awwam Allah ya kara masa yadda ya aure ni wa malahu fil ardi min malin wala mamlukin bai da komai na aure shi ba shi da komai in aka ce mutum ba shi da komai talaka ne yar gidan sayyidina Abubakar ta auri mijinta sunansa Zubair bin al-Awwam daya daga cikin dakarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Zubair bin al-Awwam tace lokacin da na aure shi wa malahu fil ard ba shi da gona ko wa malahu fil ard min malin ba shi da kudi a bankasa ba shi da komai wala mamlukin ba shi da bawa wala shay'in kai bai da komai ghaira farasihi sai dokin sa wa nadihahu ghaira farasihi wa nadihihi daga dokin sa sai raqumin sa ko taguwa ita ce nadih naqatun yahmilu alaiha alma wato taguwa ce da ake debo ruwa da ita ita ake kira nadiha an gane abinda wato Zubair bin al-Awwam yake da shi kenan bai da komai sannan kuma ba shi da bawa ba shi da kudi kawai daga dokin sa na hawa sai kuma ainihin wato taguwa da ake zuwa wato debo ruwa da ita inda ake debowa nana Asma'u tace fa kuntu a'lafu farasahu na kasance ni nake yowa dokin sa ciyawa ni nake yowa dokin Zubair bin al-Awwam ciyawa zan dauki lauje da buhu in shiga cikin daji in yowa dokin Zubair ciyawa wa akfihi mu'unatahu nakan dauke masa duk wahalhalun wannan dokin share tikin sa kaza kaza duk abin da ya shafi dokin din ni na dauke wannan wahalar wa asusuhu ina kulawa da wannan dokin wa adukun nawa nakan tsuntsunto kwallayen dabino linadhihi ga wannan taguwa tasa wa alifuhu in yowa ita kanta taguwar ciyawa mata harawa injin yanko mata ciyawa da lauje wa astaqil ma ni nake zuwa debo ruwa wa aajinu kuma ni ce nake wato kwaba kullun da za a gasa bredi ko alka ko gurasa a ƙarshen ruwaya take cewa sai dai ban kware a iya gurasa ba amma in na kwaba sai in dan gayyato wasu makwabta na sai su zo su taya ni sai a gasa gurasa din tace wa aajinu ni ce nake yin wannan in kwaba garin ainihin wato da za a yi ainihin wato gurasa wa kuntu anqulun nawa ala ra'si na kasance ina in na tsuntsunto wannan annawa din sai kuma in na tara sai in dauko a kaina kuma min thulusai farsakhin tafiyar daga inda nake dauko wannan kwallon a kaina in kawo gida dan hidimar da wakai dabbobin sa ya kai thulusai farsakhin thulusai farsakhin ma'ana thulusi biyu na farsakhi kamar kace hawalai daidai da mita 3218 3218 kilomita nawa kenan kilomita 3.2 ya kai daga nan zuwa ina ya kai abun nan zuwa dangi bai kai kilomita 2 ba na'am kaga aje a dawo kaga in an je an dawo kaga shine kaga zai baka wannan an gane ko to kaga in ma kace in kace aje din to kaga tafiyar ka dai akwai wannan mita 3218 kaga wajen kilomita 3 kenan da wani abu dawowa ma kilomita 3 da wani abu kaga wajen kilomita 7 akalla tana yin tafiyar kilomita wajen 7 zuwanta da dawowarta dan ta yo ciyawa ko ta samu abincin da dokin mijinta Zubairu zai ci ko kuma abinda ainin wato raqumin sa zai ci hatta arsala ilayya Abu Bakr radiyallahu anhu bi jariyatin tace haka nayi ta wannan banda hidimar fa gida ta yau da kullun kuma ita take waɗannan tace haka nayi tai har sai da mahaifina sayyidina Abu Bakr Siddiq ya aiko min da baiwa fakafatni siyasatan faras sai ta dauke min kulawa da dokin faka annama a atakani sai naji wallahi kamar ya yanta ni tace wannan kawai kaga ba duka ta dauke min ba da ya aiko min da baiwa kawai sai ita kuma sai ta dauke min kulawa da dokin wanda wannan ya nuna maka tana shan wahala matuka shi yasa da sayyidina Abu Bakar ya aiko mata da bawa tace wallahi malam sai naji ka faka annama a atakani kamar yanta ni yayi wannan hadisin Bukhari ya rawaito shi hadisi na 3224 ko kaga yar gidan sayyidina Abu Bakar da haka dan kin dan wanke masa on this din sa ai ya kamata baki haka dan wasu abubuwa wankin ma in ka samu mai himma za ka ga ka cire kaya set din set biyu kafin mutum ya je da sai ya zo ya tar ta wanke wata ma ta wanke ta goge wani zai ga ya maka raban ba zai iya tuna yaushe kai wanki ba da guga misali duk tana iya wannan so kaga in har mace irin sayyidina sayyida wato Asma radiyallahu anha tana irin wannan wahalhalu to shine sai malai yake cewa ke ma a gidan miji me zai hana ki ki kwaikwaya ko da yake ba za ki iya zama irin nana Asma'u ba to amma ki kwatanta mana yan hidindimu da kulawa da al'amarin miji ya zamto kina kwatanta kamar yanda nana Asma'u take yi wa Az-Zubair bin Al-Awwam shi yasa nake cewa wato wani lokaci ko aljanna aka je kai in ka dan shiga wani area ka ga wanda suke zauna a gurin ka san ba anan kake ba ko da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka shiga aljanna yanzu wata tana nan tana cabbi jam kuma yanzu an ce nana Asma'u ga inda take aljanna kina so ke baki shiga inda nana Asma'u take an bayyana wa tazawwaja al-imamu Ali radiyallahu anhu sayyidata Fatima sayyidina Ali radiyallahu anhu shima ya aurina na Fatima radiyallahu anha binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya man hiya ita din ce ayan aka ce ma nana Fatima ai an gama magana eh wahiya man hiya ita din ce fa qasama annabi sallallahu alaihi wasallam al'amala lokacin da taje gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi da kansa ya raba musu aiki fa kana nasibuha an taquma bil a'malil manziliya rabon da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata tsakaninta da sayyidina ali sai yace ita rabanta shine ta tsaya wajen kulawa da ayyukan gida abin da ya shafi shara abin da ya shafi wanke-wanke abin da ya shafi girki abin da ya shafi ainihin wato tsaftace mahalli da sauran dukkan aikin da ya shafi gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ke aikin ki ne wannan idan miji ya dawo da wuri ya taya ki a wa'annan a'malul manziliya to ya kyauta yayi mustahabbi kada rashin taya kin kuma ki dinga ganin kamar baya san ki a'a inda dama mun karanta a baya manzo Allah ya kasance yana ce iyalansa aiki babu laifi ya taya ki aiki amma kar ki dauka cewa wajibi ne lalle a amalul manziliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba yace na Fatima ita ce za ta kula da dukkan abin da ya shafi aikin gida kaga shi kuma abin da ya shafi waje shi kuma sai ya fafutuka wajen zuwa a samu ayi kaza duk abin da ya shafi kare gida da kare mutuncin gida ta waje shi kuma magidanci shi zai yi wannan wa kana da ibratura rusiya takhidu aktharu thiyabaha bi yadiha wa taralladhata fi an tamsika ibrataha kull yawmin wa ta'idda lazima li abna'i alfuqara wa san'a li zawjiha alibratur mindilan fa qala laha mindiluki khairun min kulli man fi aswaqi london wa paris Ibratura wato kamar kace matar sarki kamar kace sarauniya kenan ko Ibratura Rusiya wato Ibratura Rusiya kamar kace matar shi Ibratur ita Ibratura wato kaman wata wato empire ce ta kasar Russia to yanayin mulkin da sarautar sai ake kiransa Ibratur to ita Ibratura matar kenan takhidu aktharu thiyabaha ta kasance mafi yawan kayanta ita take dinka kayanta biyade ha da hannunta matar sarki amma ita take dinka kayanta da take dinka kayanta da hannunta kuma ka san a wancan lokacin ma ba wai keken dinki bane ballanta naka ce kawai hawa za ta kawo ta dinka magana ce ta irin dinkin hannu tace to da hannunta take yin wannan aikin wataral ladzata kuma tana ganin dadi tana jin dadi fi am tamsika ibrataha taga ta rike allurata a hannunta kullu yawmin kullin a kullun kaje ka same ta zaka same ta da allurata tana dinki wata idda lazima li abna'il fuqara wai abin da yasa haka take yin haka tana tanadar abin da ya zama lazimi akan ta tana yin abin da ya zama lazimi akan ta a gidan mijin li abna'il fuqara dan iyayen wayanda ba sarakuna ba ba masu mulki ba su gani ya'yan talakawa in har yar gidan sayyidina Abubakar za ta yi aiki a gidan miji ta hannunta ya kanta ta je ta yau ciyawa ta yi kaza in Hanna na Fatima za ta yi aiki yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan sayyidina Ali har hannunta ya dinga ruwa ya dinga kanta har ta je ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimaka mata da baiwa da za ta taya ta aiki annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ta baiwar ba sai ya zo ya gaya musu wani zikiri yace in kun zo za ku kwanta bacci ke da mijinki ku yi subhanallahi 33 ku yi alhamdulillahi 33 ku yi Allahu akbar 34 kenan wannan ya fiye muku alheri fiye da abin da kuka nema wannan an nuna miki in dai an aurar da ke to gidan aure zaki je ki hidima ne zaki je ki aiki ne dan ki samu aljanna a gidan miji idan miji ya ce maka ya dauke musu ki wasu aikace ko ya nemo wanda za su taya ki aikace wannan babu laifi inda wadata inda hali aka ce ba ke zaki wanki ba kaiwa ake wajen masu wanki su wanke ba ke kike girki ba ko ba ke kike wanke ba an nemo miki masu aiki wannan duk babu laifin an yi haka amma kar ki dauka wannan ba wajibinki bane wajibinki ne aka dauke miki gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su suke girki su suke hidindimin yau da kullun gidan ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam haka abun yake ya matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk haka al'amarin ka shiga gidajen duk haka suke kowace zagewa take sosai ta dirki aiki dan ta samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah ranar tashin alkiyama to in har matar ibrator za ta zauna ita ma ta dinga daukan allura tana dinkin kayanta da hannunta har ma aka ce wa sana'an li zawji hal ibrator min dilan saboda irin dinkin da take wata rana sai ta yi wa mijin nata ibrator sai ta yi masa wato hankici ta dinka masa hankici fa qala laha sai yake ce mata min diluki kin ga wannan hankicin naki da kika yi da hannunki khairun wallahi shi yafi min alkhairi min kulli ma fi aswaqi london wa paris wallahi shi yafi min alkhairi fiye da duk abin da ke cikin kasuwar london da parisa da paris a cikin wancan hadithin na asma'u ana koya mana ko ana koya wa mata khidmatul mar'ati li zawjiha mace ta zamto tana yi wa mijinta hidima wal qiyamu bi jami'i ma yahtajuhu ta kuma tsaya wajen yin dukkan abin da yake bukata wari ayati baitiha bi nafsiha da kuma kula da gidanta da kanta kuni mithaliyatan ka zaujati shuraih wai ki zama abar buga misali kaman matar shuraihu mana yanzu malam ya ce ki zama kaman nana asma'u mana mena na asma'u tayi kinji hidima tayi a gidan miji sosai da haka ke ma baki fadi ba baki hasara ba shi yasa su ma ake jin labarin sa ake jin duriyar sa har yanzu saboda sun yi abun alkhairi sun yi abun ayaba Allah madaukakin sarki ya kimantar da ambatan su to kuma malai yake cewa kuma ke zama abar buga misali kaman matar shuraihu ki kasa kunne yake ji wacece matar shuraihu kuma me wani irin hali matar shuraihu take da shi menene dabi'un matar shuraihu har ake so ki zama irin ta azzawjatu saliha malai yace kaga macen kirki mace ta kwarai salihar mace ajmalu wardatin ita ce mafi kyawun fulawa fi hadikatid dunya a cikin gonar duniya a wannan gona ta duniya babu abu mafi kyau ba wata fulawa mafi kyau da banƙaye sama da mace ta gari almar'atu saliha fakuni raihanatan ki zama wani wata fulawa mai kamshi tamla'u qalba zawjiha da za ta cika zuciyar mijinta sa'adatan da farin ciki da jin dadi da an yi aure to ki zama kawai wata kamsasasshiyar fulawa da ke cika zuciyar miji da jin dadi da farin ciki haka ya kamata ki zama qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata'un ita fa duniyar nan da kake kallanta gine-ginanta kasuwanninta makarantunta wuraren aikinta gidajenta gonakinta da dukkan abin da kake gani a ciki mata'a manzala yace dan jin dadi ne ka je kasuwa ka dawo ka ci abinci da ka hadiye shikenan ka samu kuɗi da ka kashe shikenan ka dinka sabuwar riga da ta tsufa shikenan da haka ad-dunya mata'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma sai manzo Allah ce wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha mafi alherin mata'a jin dadin duniya shine mace ta gari wallahi tallahi malan dadin mace ta gari ba dan kankani bane wato in Allah madaukakin sarki ya azurta mutun da mace ta gari to dadin zaman da zai ji da ita ba karami bane zai samu farin ciki wanda ba zai misaltu ba a wannan duniyar domin babu wani abu da ke sa mutun ya samu farin ciki a wannan duniyar fiye da almar'atu saliha domin da akwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi shi yasa yake cewa ad-dunya mata wa khairu mata'iha almar'atu saliha da haka duk wanda bai samu mar'atu saliha ba to kaman bai ji dadin duniya ba shi kam wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na 1467 wa qabala shuraihun ash-sha'bi malan shuraihu wata rana sun tattauna da imam ash-sha'bi yawman wata rana fas'alahu ash-sha'bi sai imam ash-sha'bi ya tambayi malan shuraihu an halihi fi baiti yace game da halayyar sa da zaman sa a gida yaya gidan yake ya halinka yake a gida fa qala lahu shuraih sai malan shuraihu yace min 20 aman wato ni sama da shekara 20 lam ara ma yughdibuni min ahli ni dai banga abin da zai bata min yake bata min rai ba game da iyali na yace ya auri matarsa sama da shekara 20 amma shi har zuwa wannan lokacin da imamu sha'abi yake tambayar sa bai zai iya ganin wani abu da yake bata masa rai ba in ya shiga gida qala lahu Imam Sha'abi yace da shi wa kaifa zalika, to ya haka zai yi a ce ka auri mace shekara 20 amma baka taba ganin abin da zai bata maka rai ba?
Qala Shuraihu, sai Shuraihu yace kwarai kuwa, ai barin baka labari, min awwali laylatin dakhaltu ala imraati, tun daren farko da na tare a ɗakin matata, wa ra'aitu fiha husnan fatinan, ai malam sai naga Allah yayi mata kyau irin kyau mai fitinar namiji, wa jamalan nadiran, da wani kyau da ba a fiye samun irinsa ba. Yana so ya gaya maka cewa matarsa kyakkyawa ce, Allah maɗaukakin sarki sai ya azurta shi da kyakkyawar mace. Qultu fi nafsi, malam Shuraihu yace a zuciyata sai nace, fala athuhuru, ai dole ma in tashi in yi alwala, wa usalli raka'atayn, in yi sallah raka'a biyu shukran lillahi, dan godiya ga Allah. Yace wannan irin ni'ima da arziki da Allah ya min ya bani, wato mace kyakkyawa irin wannan, ai dole in tashi yanzu in yi alwala, in yi sallah raka'a biyu, in yi godiya ga Allah. Falamma sallamtu, yace yaje alwala ya tada sallah. Falamma sallamtu, yace yayin da nayi sallama, wajadtu zawjati tusalli bi salati, sai naga ashe tare muka yi sallah da ita, ashe ita da alwalata ma, ni na tashi na yi alwala, ashe ita da alwalata, da haka kawai ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, sai naga ashe tana bi na sallah, ita ma sai naga ta yi sallama. Sallamtu wajadtu tusalli, wajadtu zawjati tusalli bi salati, sai naga ashe tana koyi da ni, tana bi na a wannan sallah, wa tusallimu bi salami, sai naga tayi sallama da sallamewa ta. Falamma khalal baytu min al ashabi wal asdiqa, da gidan ya dade ba kowa, ba abokai, ba yan uwa, ma'ana an kawo amarya, yan kai amarya duk sun tafi, su ma waɗanda suka danyo masa rakiya duk kowa ya tafi, shine ma'ana falamma khalal baytu min al ashab, lokacin da gidan ya zamanto ya kadaita daga abokai ko yan uwa, wal asdiqa, da abokai ko kuma al ashab, abokai, wal asdiqa, da kawaye, qumtu ilaiha, malam Shuraihu yace sai na miƙe, sai na nufi inda take, famadattu yadina hawa ha, sai na miƙa hannuna inda take, dan in dafa kanta in yi wannan addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi. Faqalat, tana ganin na taso na nufo inda take, sai ta ce, ala risilika ya Aba Umayya, kama anta, ya kai Abu Umayya, dan tsaya daga tsayanan inda kake, ma'ana kaka karaso tukunna. Thumma qalat, sannan sai ta ce min, inni garibatun, ka gani ba kuwa ce, la ilma li bi akhlaqik, ba komai na sani ba na halayenka, dabi'unka ba komai na sani ba, ni ba kuwa ce yanzu a zamantakewa irin wannan tare da kai, ni ba kuwa ce a wannan muhallin da nake zaune, ni ba kuwa ce game da wasu ɗabi'u da wasu halaye naka. Fa bayyin li ma tuhibbu, ina so yanzu dukka zayyana min abubuwan da kake so. Ni kin ga mutum ne mai son abu kaza, tace naji, kuma sannan ina son abu kaza, yace naji, kuma ina son ni matata ta dinga yi min kaza, ta yi min kaza, ta yi kaza, ta yi kaza, duk ya bayyana mata abin da yake so. Ta ce, ina so ka gaya min duk abin da kake so, fa'atihi, ni kuma shi zan yi. Wa ma takrahu, kuma ina so ka gaya min abubuwan da baka so, fa'aturuku, ni kuma zan bar wannan abin, ko menene na bashi. Ka ji sirrin zaman lafiyar aure. Ta gama karantarsa, ya gaya mata shi fa mutum ne mai saurin fushi, ko shi mutum ne mara haƙuri, ko shi mutum ne kaza, duk ta gaya masa halayensa, ya gaya mata halayensa, abinda yake so ta sani, abinda baya so ta sani. Kala, malam Shuraihu yace, fa bittu ma'aha bi an ami layla, ai a wannan daren da na kwana a tare da ita cikin mafi ni'imar dare, wa ishtu ma'aha 20 yawman, na rayu da ita shekara 20, lam a'tib 'alayha shay'un, bata taba yin wani abu da na zarge ta ba akan dan me yasa ta yi shi, illa marratan, sai wata rana, sai sau daya ta taba yin wani abu, na ce me yasa kika yi, na aibata ta, na zarge ta akan wannan,
wa kuntu laha zaliman sai da nan su kuma sai naga a hakan ma wannan fadan da nayi mata na zalince ta ashe ita ce mai gaskiya hakaza fal takunin nisa wa haka ya kamata mata su kasance kenan mallan ya gama karatu hakaza fal takunin nisa an fahimta da haka idan aka yi aure haka ya kamata ki san me miji yake so me baya so shikenan abun zai zo miki da sauki ya gama gaya miki ai ina so duka gaya mun me kake so ba kuma sai ya fada din kuma ya zama to a'a sanin abin da yake so da abin da baya so zai taimaka miki to kaga da yake ita macen da gaskiyar rayuwar auren ta zo yi da taji abin da yake so sai zama kullun tana yin wannan abin da taji abin da baya so sai take kauracewa da gudawuran wannan abin to ya za yi fada ya za yi a samu rikici ya za yi a samu rashin jituwa to sai mala yace haka za faltakunin nisa haka ya kamata mata su zama azmi qadara zawjiki ki girmama darajar mijinki lizawj manzilatun kabira kin ga miji miji yana da matsayi babba fil usrati a cikin iyali fa hafazi li zawjiki qadarahu ki kiyaye wa mijinki darajarsa wa hatiramahu da girmansa baina abna'ihi a tsakanin ƴaƴansa ƴaƴansa su ga cewa kina bashi girmansa kina bashi darajar da Allah ta'ala ya bashi wala tuhawilil qasa min kibriya'ihi karki dinga kokarin zubar masa da girmansa wa hatiramihi da mutuncinsa karki dinga yin haka karki dinga yin abinda ƴaƴansa ma za su rena shi لأن كرامته من كرامتك ير uwa biki gane cewa mutuncinsa mutuncinki bane wa qadarahu min qadariki alqadarinsa alqadarinki ne girmansa girmanki ne mutuncinsa mutuncinki ne baki fuskanci haka ba baki san in mutuncinsa ya zube naki ne ya zube ba baki san in yayi kima ke kika yi kima ba ya kamata ki fahimci wannan karatu faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu amiran ahadan da dai zan umarci wani an yasjuda li ahadin yayi wa wani sujada saboda girman wannan wanda za a yi wa sujadar saboda matsayinsa saboda darajarsa saboda martabarsa la amartul mar'a lalle da na umarci mace an tasjuda li zawjiha ta yi wa mijinta sujada inda akwai wani saboda kasaita sa da girman matsayinsa da alfarmarsa ya cancanci a fadi ayi masa sujada inda yanda ake wa Allah sujada to da manzo Allah ya ce miji zan ce mata ta dinga faduwa saboda girmamawa da mutuntawa ta fadi ta yi masa sujada to amma ba a yi wa kowa sujada sai Allah in kwa ta fadi ta yi masa sujada dan girmamawa to ta aikata haram in ko ta girmama shi irin girmamawar da ake wa Allah ta ji a ranta irin yanda take wa Allah sujada haka ta yi masa to ta kafirci ta yi kafirci da haka ba a faduwa aiwo miji sujada bai cancanci wannan ba amma dukkan wani girmamawa da kimantawa da martabawa da mutuntawa miji ya cancanci haka daga matarsa idan fa tana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan hadithin yana nuna girman haƙƙin miji akan matarsa na girmamawa da mutuntawa a ce sujada faduwa ƙasa fa ka dirsu na goshinka da hancinka ka turmiza shi a ƙasa ka nuna kai ba kowa bane kaskantacce ne kai a gaban wanda ya halicce ka annabi ya ce da akwai wani wanda za a iya yi wa wannan kaskantar da kan a wulakantar da kai a turmiza goshi da hanci a ƙasa dan girmama shi banda Allah to da miji ne ya kamata duk mata su san wannan karatun in za su yi aure in zaki aure to ki shiga da irin waɗannan karatuttukan daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai sa ki samu abin da kika je nema na aljanna da yardar Allah a gidan miji wannan hadithin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na 1159 hadisi ne na Abi Huraira kuma babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisi وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر أورغن أنا إن شاء الله إكارا متى داتك سألت النبي صلى الله عليه وسلم ناتم بيع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا مائكين الله أي الناس أعظم حقا على المرأة Nana Aisha tace wai a cikin mutane wane ne haƙƙin sa yafi girma akan mace fiye da na kowa? Qala zawjuha, manzo Allah yace mijinta. Wai mace haƙƙin mijinta ko iyayenta haƙƙin su bai kai na mijinta ba. In fa zaki in zaki auren nan ki yi shi kawai, in kuma duk kina kalubalantar wannan to ki zaman ki kawai. Kake jawo kanki musiba. In kina ganin wa'annan abubuwan ke ba za ki iya risuna, ba za ki iya tankwara ki sallama wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki bi auren ki ba, to wallahi yin auren ki ba shi da fa'ida yar uwa. Gara ki zaman ki kawai, ki ta siyamu Dawud. Tunda kina ganin ke ba za ki iya risuna, ba za ki iya tankwarawa, ba za ki iya yi wa mijinki biyayya, ba za ki iya girmama shi ba, irin wannan girmamawar da manzon musulunci yace ba shi miji ne ya bawa kansa ba, Allah ne yace ki bashi, Allah ne yace ki masa. In kika yi masa Allah kika girmama, in kika bi wannan umarnin Allah kika bi, ba shi bane kika yi wa. Kar ki dauka wata alfarma kika yi wa mijin, Allah ne yace ki haka. Ni ku a yanda na san kina kaunar Allah, a yanda na san kina kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bana jin wannan karatun zai miki nauyi yar uwa. Na san zaki kokari ki yaki shedaninki, ki yaki zuciyarki, ki bi aurenki. Wannan bawan Allah da Allah ta'ala ya azurta ki da shi a matsayin miji, ki bi shi. Manzon Allah ya ce aljanna ki tana nan, wutar ki ma tana karkashin sa. Ka duba na Aisha ta tambaye manzon Allah tace wai ita mace wane ne cikin mutane haƙƙin sa yafi girma akan ta? Manzon Allah ya ce mijinta. Sai kuma tace to shi kuma namiji wane haƙƙi ne, haƙƙin waye yafi girma akan namiji fiye da na kowa? Manzon Allah ya ce haƙƙin babarsa. Haƙƙin babarka kai kuma a matsayinka na mai gida, to haƙƙin babarka ya fi girma fiye da haƙƙin duk wani mai haƙƙi banda haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin mahaluki banda Allah da manzansa babu wanda ya cancanci girmamawarka kamar mahaifiyarka, ba wanda ya cancanci girmamawarki kamar mijinki. Ina fata an gane. Shi yasa in kika yi aure kawai ke an sarabulce to mijinki, ba gidanku ba. Ko an bugo waya daga gida, ko an baki umarni daga gida, shi kansa umarnin ya fadi kasa har sai mijinki yayi approving. Ki gane wannan karatun baiwa Allah. Su ma iyayen naki sun san da haka. Shi yasa in suna da kan gado, suna bi ne ta ofishin mijinki in suna neman wata alfarma na a baki wani abu. Ba kawai kiran ki za mu je buki da haka rana kaza mu hada gida, ba haka ake ba. Duk iyayen da suke da kan gado, suke da fahimta mai kyau ta addini, sun san suka aurar da ƴansu, ta bar hannunsu, ba maganar su bata wani umarni. Command dinta yanzu tana karba ne kai tsaye daga mai gidan da ya ajiye ta. Da haka in suna son wani abu sai dai su ma su nemi alfarmar daga wajen shi, shi kuma ya bata umarni ta aiwatar da wannan abu. Wannan shine abin da musulunci ya tsara. Da haka Nana Aisha ta gama yi wa mata wannan tambayar, mata su gane babu wanda haƙƙin sa yafi girma akan su fiye da mijinsu. Allah in bata iya sauke haƙƙin mijinta ba, zai wahala ta kai labari. Tunda shine haƙƙin sa yafi na kowa girma akan ta. In har ta yi kusuri, ta yi ƙasa a gwiwa, ta yi samu rauni wajen sauke haƙƙin mijinta, to ta faɗi ba nauyi. Allah ya kiyaye. Wannan hadithin Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito shi a cikin Al-Mustadrak mujalladi na 4 shafi na 150. Hadithin Aisha isnadin sa yana da kyau. Lokaci yayi za mu tsaya qalat umama, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu nada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata. Wannan karatu da muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da shi, Allah ya sa ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.